إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية إسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin na Masjidud Da'wati wal Irshad anan anguwa ta Cité de Pte Avenue Niamey domin ci gaba da karatun littafin Bulughul Maram da muke gabatarwa a kowace rana ta Juma'a muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da fadin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa idan ba amanta ba har yanzu muna a cikin kitabu salatil jamaa ko babu salatil jamaa babu mai bayani akan sallar jam'i da kuma hukumce-hukumcen limanci a yau muna tsammanin mu yi da wannan babin in Allah ya so idan ba amanta ba yau zamu tashi hadisin Abi Mas'ud kenan shine hadisi mai lamba ta 332 mali yace وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال أنكر بودغا أبو مسعود ألا يددشي ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزال سيراد أمين الله سكارة بطا أغريش ياتي يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى ينا يما متاني لمنجي واندا يهيس كراتون لتاهن الله مدوككي kenan wanda ya kamata ya ma mutane limanci shine wanda ya hisu karatun littafin Allah madaukaki me ya hisu karatu ma'ana ya hisu iya shi ya hisu har da shi ya hisu aiki da shi fa in kanu fil qira'ati sawa'an idan ya kasance a wajen karatu na alqur'ani daidai suke fa a'lamuhum bis sunnah to wanda ya hisu sunna ma'ana wanda ya hisu sanin hadisi ita ce sunna anan wanda ya hisu sanin hadisi fa in kanu fi sunnati sawa'an idan sun kasance a cikin sunna mataki guda suke fa aqdamuhum hijratan to wanda ya riga su yin hijira ma'ana wanda ya riga yin hijira dan me yasa ake aiki da hijira domin tabbas wanda ya riga yin hijira kenan ya hi sanin hukumce-hukumcen addini hiya da mi hiya da wanda daga baya yi hijira tunda da manzo Allah ya zo a Madina Madina sai ta kasance nan ne matattara ta ilimi daga nan ne ilimin yake hitowa har na waje su samu sai ce fa in kanu fil hijrati sawa'an idan ya kasance a hijira daidai suke babu wanda ya hi wani fa aqdamuhum silman to wanda ya riga musulunta wa fi riwayatin a cikin wata riwaya sinnan wanda ya hi shekaru masu yawa wala ya ummanna ar-rajulur rajula fi sultanihi kuma kada wani mutum yayi ma wani mutum limanci fi sultanihi a inda yake da iko an gane da kyau ko inda mutum shike da iko to baya dacewa ka zo kai masa limanci wannan sultanihi kin ta shahi as-sultal amma wa sultal khassa musa akwai sultal amma shine shugabanci na gaba dai kaman shugaban kasa kawan me yake da suna governor misali nagari wannan duka sulta ce amma ta shahi kasa ko ta shahi gari ko ta shahi anguwa sannan akwai sulta khassa shugabanci ke bantacce shi kuma wannan ya shahi kawan limami a masallacin sa kawan mai yake da suna mai gida a gidansa kawar malami a cikin daluban sa shugaba ne yana da matsayi na sulta khassa sai malai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi kuma kada ya zamna a cikin gidansa akan takrimatihi ai firashihi kada ya zamna a gidansa akan shinhidar sa illa bi idnihi sai da izinin sa ma'ana kada ka zo a gidan mutum ka zamna kawai ba tare da ya baka izini ba ko kuma ka zamna a inda shi aka kebance ma wannan wurin kaman kujera ya kasance tashi ce kaman shinhida ya kasance tashi ce baya dacewa ka zo ka zamna haka nan wannan hadisin ya karantar da mu abuwa kamar haka abu na farko dai yana nuna muna ashe al'amari na limanci abu na farko da ake dibi shine alqur'ani ba a kallon shekaru, ba a kallon me yake da suna jimawa. Abinda ake kallo shine alqur'ani. Menene alqur'ani? Ma'ana ya kasance mutunan ya haddace alqur'ani, ya san ma'anansa kuma ya iya karatunsa. Domin takan iya mutun ya haddace alqur'ani kuma bai san ma'anansa ba, bai san hukumce-hukumcen sallah ba, to kun ga a wannan lokacin ba za a ce a gabatar da shi ba dan saboda hardarsa. Jayyid. Sannan wannan hadisi yana nuna muna ɗaya daga cikin ka'idodi na malaman fiqhu da suke cewa la yajuzu lil ghairi an yatasarrafa fi milki ghairihi illa bi idni. La yajuzu lil ghairi an yatasarrafa fi milki ghairihi illa bi idni. Ma'ana baya halatta ka zo kai babakire akan wani abu na wani mutum in ba da izininsa ba. Me ake nihi a nan? Wannan ka'ida tana shiga a wurare masu yawa, amma mu zo babi na limanci. Baya halatta ka zo a masallaci ga wanda yake shine limami tsayayye, ka zo kai tsaye ka wuce a gaba a bada sallah. Dan me yasa? Dan saboda ka hishi hadda, wannan bai dace ba. Shi yasa satin da ya wuce mun gani akan cewa nace muku za mu zo mu ga akwai lokacin da ka hishi iya karatun alqur'ani amma kuma shi ya dace ya limanci. Dan me yasa? Dan saboda shine mi, shine limami a mi, shine limami a masallacin. An gane da kyau ko? Kenan sai a kiyaye. Ba dan ka san abokinka bane ka hishi iya karatun qur'ani ka zo masallacin shi ka shige gaba. Idan kai haka ka saba ma Allah, ka saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da min gashi ya ce wala ya ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi. An gane da kyau ko? Amma idan shi ya baka dama ya ce wa na bismillah shiga, wannan babu laifi. Amma dai cancanta shi, shi cancanta da mi da yayi limanci. Yanzu misali a Saudiya, a mafirin jahin zato, a mafirin jahin tsammani da muke musu, suna hukumci da littafin Allah madaukakin sarki. Wannan shine abin da yake zahiri, kuma lana zawahir wallahu yatawalla sara'ir. Mu za mu yi aiki da zahiri. An gane da kyau ko? To yanzu misali a Saudiya, wani ne yake cancanta da limanci? Ku bani amsa. Ha? Wani zai ce su dai su ko? A to ba gaskiya bane, ba su dai su bane. A musulunci, wanda yawa shugaba, limami shine ya dace shugaba, shine ya dace limanci. A lokacin khalifofi da suka gabata, irin su Muawiya, irin su Abubakar, irin su Umar, su ne shugabanni kuma su ne mi, su ne limammai. Limanci na shugaba ne. An gane da kyau ko? To kenan wanda yake dacewa yi limanci wane ne? Wannan dai da wasu suke zagi ko? Bin Salman ko? Mai jiran gado. Tunda yanzu ai shine shi shugabancin. To shi dai da kuke zagi shi tantanta ya ja ku sallah. To amma limami dai kasance shi shugaban, in ya kasance ya nada wani sai kasance mi? Sai kasance yanzu wanin nan shine zai. Kenan sai kasance kaman na'ibin sa ne. An gane da kyau ko? Wannan shine kenan. A takaice wannan hadisin yana nuna muna kada mu yi karambani idan mun zo a masallaci, idan har akwai tsayayyen limami. Kumi iliminka. Shi yasa duk wanda yake da ilimi, so da yawa misali zaka zo wata wani taron suna ya kawo ku a anguwa, kawai da an zo an liba minti biyu babu liman, sai a ce malam wani bismillah shiga. Malamin ne in dai mai ilimi ne, kuma ilimi wanda yake na taqawa, wanda yake da fiqhu, ba zai shiga ba. Cewa sai a ina limami. An gane da kyau ko? Ina limami. To wannan shine abin da ya dace, wannan shine aiki da me yake da suna da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa dalilin wannan ne ma malamai suka hana masallaci wanda yake da limami tsayayye, ku ku zo bayan an kare sallah ku aza sabuwar sallah, kaman kuna ma liman juyin mulki ne. An gane da kyau ko? Amma saba ta malikiya, in dai an kare sallah, to in aka zo kowa warewa zai yi sallar shi. Hasali ni anan ya mai ma na san masallacin da har a yanzu in suka kare sallah, in ka shigo kace za ka yi, su kace za ku yi jam'i, hana muku za a yi. An gane da kyau ko? Ba su yadda ku yi wani jam'i. To kuma akwai malamai da sun ta akan wannan ra'ayi, hatta Imam Al-Albani yana da wannan ra'ayi. An gane da kyau ko? Imam Al-Albani babban da karamin dukkanin suna da wannan ra'ayi. Kenan yana da kyau a kiyaye wannan. Ko da yake mu abinda muka hidin shayarwa babu laifi a zo a yi wata sawar, wata sallah, wata sabuwar, wani sabon jam'i. Wata ran manzo Allah yana zamna a masallaci, wani ya shigo zai yi sallah, sai manzo Allah ce wa zai ma wannan sadaka? Me ake yi da sadaka? Ya tashi su yi mi, su yi sallah tare dan su yi mi, su yi jam'i. Ya tashi ya kama mishi. To anan malamai suna bada uzurin cewa ainan manzo Allah ne bada mi, ya bada dama. Kuma ku suke cewa li sahibil haqqi an yatanazala an haqqihi kullan aw ba'dan. Haqi ne limami, kada wanda yayi bada sallah in ba shi ba, kada wanda yayi jam'i in ba shi ba. to manzo Allah sai ya sabke haƙin nasa yace ba matsala wani yazo yami ya kama masa to haka suke ma hadisin mi suke ma hadisin tawili jayyid hadisi na gaba a takaice dai wannan hadisi na nuna muna kada mu rika yin karambani na masallaci mai limami ratibi mu je mu wuce a gaba wannan kuskure ne mai girma mala yace wa ibn majah الرواية إمام ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه. لقى حديث جابر الله يتدشي يتي ولا يؤمن ولا تؤمن امرأة رجلا. سبحان الله. كما كذا يا يواني أشي نامن تاد أكوينكم أكوينا. yace wala ta ummanna imra'atun rajulan kuma a hadisin ibnu majah yace kada mace ta yi limanci ga namiji wala a'rabiyyun muhajiran ko kuma dan kauye shine a'rabi ko kuma ba kauye yayi limanci ga muhajir ma'ana wanda ya hijira abinda ake ni anan dan birni domin wanda ya hijira madina yazo kenan dan birni ne ko kuma ba kauye ya ja dan birni sallah wala fajirun mu'minan ko kuma fajiri ya ja mumuni sallah inda wannan hadisin ya inganta da akwai matsaloli an gane da ke ko jayyi to sai dai wa isnaduhu wahin isnadin sa wahni me ake cewa isna al hadisu idan aka ce hadithun wahin ai hadithun ishtadda da'fuhu da kun ji an ce wannan hadisun ne wahin ana nuhin ma'ana da'ifancin sa ya tsananta irin wannan hadisan ne wanda su la yartaquna ila darajatil hasan li ghairihi ba sa duk yanda zaka yi musu ba zaka samu ko su ko da su zaman to hasan ba kaman kishiyar kaman al hadisu make da suna wa fi isnadihi linun mun ga shi a can baya ko huwa al hadithu alladhi lam yashtadda da'fuhu shi da'ifancin sa bai tsananta ba irin wannan muka gani bi shawahid wal mutaba'at yana iya zaman to hasan li ghairihi wannan ilimi ne na mustalahil hadis a takaice dai aka ce wa fi isnadihi wahin ko isnaduhu wahin ana nuhin ishtadda da'fuhu ma'ana da'ifancin sa ya tsananta a takaice wannan hadisin bai inganta ba amma sai dai wasu daga cikin magungunan hadisin haka ne namiji baya halatta mace ta mi ta ja shi sallah an gane da ke ko mun tattauna wannan masalar kwanaki ko wani dan karambani bai ko shi su amma bai iya bai auro hafiza an gane da ke ko ita kuma tana so aiki amma laila ai tarata ta hadda to yanzu ya za a ita za ta yashi ko shi zai za ta mun ba da wannan amsar ko jayyid kenan irin wannan uzuri mun gani akan cewa akwai mazhaba ta me yake da suna ina tsamani hanafiya ne sun ba da uzuri a sallah ta nafila in ba ya iya janta tana iya ta yashi dalilin hadisin da zamu gani nan gaba وأن أنس رضي الله عنه أنكر أودك أنس ألا يدد شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للي مزال لأس إداد أمينك الله سكارة تبتا أغني سياتي رسوا صفوفكم كديدي تسهنك وقاربوا بينها كما ككسن ترد سكانينس وحاذوا بالأعناق كما كديدي تا ميكي تسونا ويوينك an gane da kyau ko shine al-unuq ku daidaita wuyoyinku rawahu abu daud da rawaito sawan nasa'i da imamu nasa'i wa sahahahu ibn hibban ya inganta hadisin an gane da kyau ko manzo Allah yake cewa rusu sufufakum ma'ana ku hada sahunku shine rusu kaman ku game da junanku kaman da yazo al-qur'ani bunyanun marsus ma'ana mai hadi da wa da juna mai shiga da juna kidan ku hade da junanku ku hade sahunku sannan kuma ku nisantar da tsakaninku ma'ana wannan hadisin kamar yana nuna sahu ba a so sahu da sahu su yi nisa an gane da ke ku ana so zaman to kusa da kusa wannan sahu na farko sahu na biyu sahu na uku to ana so kada masafa abinda yake tsakanin su yi nisa ana ganewa da kyau shine abinda yake nihi wa qaribu bainaha kenan ku kusantar da sahun naku mun gani kuma a can wani hadisi da ya gabata akan cewa mi shi ma limami ba a so sahu na harko yayi nisa da shi an gane da ke ko jayyid a karshe sai manzo Allah ya ce wa hadhu bil a'naqi ma'ana ku daidaita wuyoyinku ashe sai nuna cewa shi daidaita sahu ba kawai hu kawai ake kallo ba hatta ina hatta sama idan aka ma tattara hadisin da malumai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani sahu zaka ga mafi yawanci manzo Allah ya hiba da ma ƙarhi akan abin da ya shahi sama daidaita kahudu da daidaita abin da ya shahi bangare na wuya domin idan sama ta daidaita to ƙasa ita ma zata ne zata daidaita kinai na da kyau daidai gulgudu azan kula a daidaita kahudu idan kahudun suka daidaitu shi zai kai ga wuyoyin su daidaitu har ƙasan ita ma ta daidaitu مالك جوا عن ابي هريره رضي الله عنه لقى ابو هريره الله يدد شي قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال الله سيدا دامنتي الله سكار تبتا اغري شي ياتي خير صفوف الرجال اولها ما في الخير سهو نمزا شيني نفركون سو ان غاني دا كيو كو وشرها اخرها ما في شر سا نكرشن وخير صفوف النساء اخرها mafi alkhairin sahu na mata shine na ƙarshe wa sharruha awwaluha mafi sharrin kuma shine na farkon an gane da kyau ko jayyid kinan wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahu na maza na farko shine mafi alkhairi na ƙarshe shine mafi sharri na mata kuma na ƙarshen shine mafi alkhairi na maza shine ni shine mafi sharri dan me yasa na farko shine maza dan saboda na farkon yahi alkhairi dan saboda yahi kusa ga limami kuma hadisi da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saffi al-awwal thumma me yake da suna lam yajidu illa an yastahamu lastahamu da mutane sun san abun da ke a cikin sahu na farko da kuma abun da ke a cikin kiran sallah to da sai ya kai ga an yi ƙuri'a kamin a samu wanda za su shiga a cikin sahu na farko dan saboda me kowa na so dan saboda dandazo sai dai kash ba san muhimmancin wannan ba wani ma zaka ga yazo ga sahun da farkon amma na baya zai koma ya zamna ana bi da alkhairi shi kuma sharri yake nema an gane da kyau ko to dan me yasa aka ce na ƙarshe yayi sharri dan saboda mafi yawanci suwa yake zuwa da ƙarshe su ne ragaye da munafukai an gane da kyau ko su ne ke zuwa da ƙarshe bayan wannan kuma malamai kuma suka ce dalilin wannan kuma kasancewar sahu na ƙarshe yayi kusa da mata dimin lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a masallacin sa akwai bangaren mata akwai bangaren maza idan kai waya baya kana cin kaya bangaren mata ga yanan to kasancewar na baya sun kusa da maza sai kasance shine alkhairi shine mafi sharri na mata kuma kishiyar haka ne dan me yasa aka ce na ƙarshen su yahi alkhairi dan saboda na ƙarshen yahi nisa gawa yahi nisa ga maza ita kuma mace duk lokacin da aka samu dabi'unta duk lokacin da aka samu tana nisantar maza wanda ba muharramanta ba ko da ko a wajen al'amari ne na addini to tahi alkhairi dan me yasa aka ce na farkon shine mafi sharri dan yahi kusa ga maza jayyid a takeice wannan hadisi yana namuna ashe kamar yanda maza suke sahu suma mata za su yi mi suma mata za su yi sahu sannan kuma mata ana so su fara daga baya sannan su yi gaba an gane da kyau ko wannan shine kenan kinan a wajen tarawihi yana da kyau a fadakar da mata akan ce musu su faro daga baya sannan gaba sannan gaba malai ce wa ibn abbas radiyallahu anhuma qala an karbo daga ibn abbas Allah ya dade shi da ma'afinsa yace sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama dhata laylatin nayi salla tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa nidari fa qumtu an yasarihi sai na tashi na tsaya a hagumkin sa fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi ra'si min wara'i sai manzon Allah ya kama kaina daga bayana fa ja'alani an yasarihi an yaminihi sai ya sanya ni a damansa muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito sa wannan hadisin ibn mas'ud ne ibn abbas mun san da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa addu'a yace Allahumma faqqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil to dalilin addu'ar da manzo Allah yayi ma Ibn Abbas sai kasance Ibn Abbas yana kwadayi akan neman ilimi to daga cikin kwadayin neman ilimin da yake shine ya san ibadar manzo Allah ta zahiri to bai san ibadar sabo wanda yake a cikin gida to sai aka yi daidai da shi a lokacin yaro ne bai balaga ba kuma aka yi daidai wanda yake wanda daga cikin matan manzon Allah akwai yar uwar mahaifiyar sa an gane da kyau ko tantinsa ita ce wa Maimuna an gane da kyau ko to sai yaje ya kwana a gidan Maimuna dare yayi ma'ana yazo ziyara dare yayi
sai da ya bari dare yayi aka ce to a tashi a ta gida sai ya ce a soro ki ba zai ta gida ba sai aka ce to masha Allah shi dama abin da yake so ya kwana haka aka yi kwana gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwayar ma yace me yake da suna a shin hidar ma da manzo Allah yake akan ta suka kwana su uku to lokacin da manzo Allah ya tashi da dare yana sallah ashe shi Ibn Abbas bai kwana ba ita matar tana ta kwananta amma shi kuma yana dai rumtsa da idanu yana kallon me manzo Allah zai yi manzo Allah ya tashi yayi arwalla ya fara sallah sai shi ma ya tashi yayi arwalla ya zo ya tsaya a hagumkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hannunsa na bangaren sa na hagum shine sai manzo Allah ya jawo sa ta baya yayo baya da shi ya maido shi a ina kenan nan ya tsaya sai ya jawo shi ya maido shi ina ya maido shi a dama ya kama kanshi ya jawo shi ya maido shi a baya wannan hadisi me yake nunawa yana nuna ashe mamu ina yake tsayawa bangaren dama an gane da kyau ko wannan shine kenan sannan kuma yana nuna cewa idan akai kuskure mutum domin wannan ba yara ba ma hatta manya zaka gani ka zo kana sallah wani sai zo tsaya maka a hannunka nami na hagum wai kuma binka ne zai to kun ga hatta katta ana samun wannan ni na sha ganin wannan muna a sallah tunda ina can gaba zan gani wani yazo to irin wannan sai in taso sai in jawo shi in maido shi baya in maido shi dama to irin wannan kenan habba ba zaka jawo shi ba zaka jawo shi ta gaba ba domin in ta gaba ne an keta me yake da suna sutura ko kun man gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya alamu almaru bayna yadayil musalli madha alayhi min alithmi lakana an yaqifa 40 khairun min an yamurra bayna yadayhi ana yana nuna girman laihin da ke da kai na mutun ya wuce a gaban mai sallah to kenan wannan shine ladabi na bin wani sallah a wannan hadisin har yanzu a malamai sun yi cece ku ce akan sa game da wai shin idan mutun ya zo yi sallah a hagumkin mutun sallar shi ta yi ko ba ta yi ba an gane da kyau ko tunda wanda ba limami ba dama ya kamata ya tsaya ko to ka zo ka tsaya a hagum kai sallah tare da shi har sai da ku kare sallar ku sallar ka ta yi ko ba ta yi ba idan dai rishin sani ne wannan kai tsaye mun san da cewa me a babu laihi ko to idan kuma an ce babu laihi ba shi ke nuna cewa ba ma a maimaita sallah domin akwai kaida a wajen malaman usul suke cewa al-khata'u wal-jahlu wan-nisyanu yarfa'u al-ithma wa la yusqitu al-hukma jahilci da mantuwa da kuskure idan mutun yayi yana doke ma mutun zunubi ne amma bai doke masa ibada bil mithali yattadhih al-maqal ya halatta mutun yayi sallah ba arwala a bai halatta ba yana ɗaya daga cikin al-kaba'i wanda ma suna hitar da mutun daga addini in ya kudurta to kai ne ka zo cikin mantuwa kai sallah babu arwalla an gane da kyau ko kana sallamewa sai ka tuno kai ashe me ban yi mi ba ban yi arwalla ba kana da zunubi baka da zunubi tunda mantuwa kai to shikenan kuma zaka ramka sallar ba sai ka yi mi sai ka ramka sallar an gane da kyau kenan zunubi ne aka yahi ma ba doke maka mi ba ba doke maka sallar ba shine al-jahlu wal-khata'u wan-nisyanu yarfa'u al-ithma wa la yusqitu al-hukma an gane da kyau ko to haka ita ma wannan ka'ida tana iya shiga anan a takeice dai malamai sun ce akan cewa a babu dalilin da ya nuna cewa idan ka tsaya a hagumkin liman sallar ka ba ta yi ba suna ganin cewa wannan yana ɗaya daga cikin abun da suke kaman kaman makruhi ne ba sa daga cikin wajiban sallah ba sa daga cikin abun da suke lalata mutun sallah an gane da kyau ko idan mutun yayi sallah a hagumkin liman ba za a ce mishi canza sallah ba sallar shi tana nan dai a hadisi na gaba malai yake cewa wa an Anas radiyallahu anhu qala an karbo daga Anas Allah ya dada shi ya ce salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsida da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yayi salla fa qumtu ana wa yatimun khalfahu sai na tsaya ni da wani maraya a bayan sa wa ummu sulaimin da ummu sulaimin khalfana ita kuma tana a bayan mu muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito sawal lafzu lil Bukhari sai dai lafazin na Bukhari ne kina wannan Anas ne yake rawaito hadisi Ummu Sulaim ita ce mahaifiyar Anas Ummu Sulaim sahabiya ce wadda ta cancanci a rika karanta ma mata labarin ta a rika karanta ma mata tarihin ta wanda duk wanda yake bin karatun da muke yi a cikin Sunna TV na shirin tarbiyyar yara a musulunci ya san da kaman a wurare da yawa na ta kawo labarin ta na yanda take kula da tarbiyar ƴaƴanta da labarin ta akwai dadi sosai kenan yana da kyau wanda ya iya wannan tarihin ya zan ba ko da yake mace ita matsalar ta in dai kai ne zaka faɗa mata gaskiya kai mijinta to cewa za ta yi kana faɗa mata abin da zai gyara ka ne an gane da kyau ko in ka gaya mata tarihin ta sai ce to kai kuma dan me baka kawo tarihin manzo Allah da da batan shi sai dai ka kawo tarihin Ummu Sulaim an gane da kyau ko to kai kakka bata in dai ka taya wajen wa'azi ne wasu mata ka gai dan an yi dai tana nan tajiya to ita sani jayyid kenan Ummu Sulaim yana daga cikin kyakkyawan ɗabi'unta lokaci zuwa lokaci tana yin abinci ta kira manzo Allah ta gayyato manzo Allah ya zo a gidanta ya ci abinci to shine wata ran manzo Allah da ya zo ya ci abincin bayan an ƙara ci abinci sai ce ku tashi in yi muku sallah sai manzo Allah ya tashi a lokacin babu mijin nan shine Abu Talha sai Anas da wani yaro maraya da ita matar su hudu kenan ko sai manzo Allah ya shiga gaba sai Anas da yaron maraya suka tsaya a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ita kuma Ummu Sulaim ta tsaya a bayan yaron sai aka yi sahu nawa sahu biyu an gane da kyau ko wannan shine kenan yana nuna mana ladabi na sahu shine mace ba za ta jira dawa ba da maza ko da ko a ce ita kadai za ta tsaya kuma yana nuna ingancin sahun yara wanda basu balaga ba domin wannan dukan su basu balaga ba an gane da kyau ko domin Anas ko da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu bai wuce shekara 20 ba wani abu wannan shine kenan wa an abi bakra radiyallahu anhu daga abi bakra Allah ya dada shi annahu intaha ila annabi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa raki'un ya isu a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ruku'i ma'ana yazo masallaci ne sai isko manzon Allah yana cikin ruku'i faraka'a qabla an yasila ila as-saff sai yayi ruku'i kamin ya isa cikin sahu fa zakara lin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ambata ma manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa fa qala lahu an nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ce masa zadakallahu hirsan Allah ya kara maka kwadayi na lada kwadayi na son ka samu jam'i wala ta'ud sai dai kada ka sake rawahu al-bukhari bukhari rawaitu wannan hadisin وزاد ابو داود ابو داود يا قرا فيه اتقون الروايه فركع دون الصف سي ركوعي كامين يكاي سهو ثم مشى الى الصف سنن يتهيا يجي ا cikin سهو wannan hadisin abi bakra ne yazo a masallaci sai isko manzo Allah a cikin ruku'i tun daga bakin kofa kamin ya kawo sahu sai shi mai Allahu akbar yayi ruku'i da yayi ruku'in an dago daga ruku'in sai gaugawa ya shiga a cikin sahu cikin da tahiya sai shiga a cikin sahu sai ya tayi akai sujada tare da shi a wata riwayar ma manzo Allah bayan an kare sallah sai ya ce wane ne yayi ruku'i bai kawo a cikin sahu ba an gane da kyau ko tunda manzo Allah in yana sallah yana daga cikin khususiyatikin sa hukumu ajizatikin sa in yana sallah duk abin da yake bayan shi yana gani manzo Allah suka ce Allah ya ma manzon Allah wannan sai yana cikin sallah kawai fa a wajen sallah baya ganin komai a baya sai in juyawa yayi amma a cikin sallah duk wanda suke ba yana ganin bayan sa kamar yadda yake ganin gaban sa wannan shi malamai suka ce Allah yayi haka ne dan saboda ya nuna mana muhimmancin sallah dan saboda manzon Allah ya kula ma mutane da sallar su har sai ya rasu ma'ana ya kai kamin ya rasu duk abin da ya dace a nuna musu na sallah ya nuna musu an gane da kyau ko kenan wannan sai nuna ba baka da uzuri a ce ka jahilci wani abu na al'amarin sallah domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ba sa wata khususiyya ta musamman ta kula da kuskuren da mutum zai yi a cikin sallah kenan bayan an kare sallah ne sai manzo Allah ya magana sai Abu Bakar ya tashi sai manzo Allah ya ce masa kada ka sake yin hakan an gane da kyau ko zadakallahu hisan wala ta'ud abinda wannan hadisi yake nuna mana shine ashe baya dacewa mutum ya kabbara sallah bai kawo a cikin sahun da ya kamata ya tsaya a ciki ba an gane da kyau ko domin wannan yakan iya ya jawo rishin natsuwa domin lokacin da kai kabbarar tahiyyar da zaka yi zuwa ka shiga a cikin sahu kai wani abu wanda baya a cikin sallah shine wannan tahiyyar da kai kuma yana iya kawar da natsuwa mun gani kuma daga cikin mafi girman rukunai na sallah shine natsuwa at-tuma'nina a hadisi imam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daidai natsuwar mutum daidai ladar sallar da zai samu wannan shine kenan wannan hadisin abin da yake karantar da mu kenan. A hadisi na gamma yake cewa wa an wa bisat ibn ma'bad radiyallahu anhu an karbo daga wa bisab ibn ma'bad Allah ya dada shi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa ra'a rajulan yusalli khalf as-saff wahdahu ya ga wani mutum yana salla a bayan sahu shi kadai fa amarahu an yu'ida as-salata sai ya umurce shi da ya sake salla rawahu ahmad ahmad ya rawaito wannan hadisin wa abu daud da abu daud wa tirmidhi da tirmidhi wa hassanahu kuma ya inganta sa wa sahahahu ibn hibban ya inganta sa wa lahu an talqin ha yanzu akwai daga garisa ibn hibban a hadisin talq radiyallahu anhu la salata lil munfarid khalf as-saff babu salla ga wanda yake shi kadai a bayan sahu wa zada at-tabarani al-imam at-tabarani ya qara fi hadithi wabisa a hadisin wabisa ala dakhalta ma'ahum shin me yasa baka shiga tare da su ba a cikin sahu aw awishtararta rajulan ko kuma ka jawo wani mutum me yake da suna yayi sahu tare da kai a yanda riwayar take shine an kare sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani shi kadai ya salla a cikin sahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa babu salla ga wanda yayi salla shi kadai a cikin sahu je ka sake wannan sallar a wata riwayar ta Tabarani sai ya ce me yasa baka shiga a cikin sahun da bai ida cika ba ko kuma daga isko babu wuri me yasa baka jawo wani ba dan saboda ya kama ma ku yi wani sahu to wannan na ƙarshen nan ne matsala take an gane da ke ko kina wannan ƙarin na ƙarshe shine bai inganta ba sauran gabarta inganta wannan ƙarin da aka yi nawai ka zo a masallaci ka isko duka sahu ya cika yanzu kai kadai ne to shikenan sai ka jawo wani dan saboda ya kama ma ku yi mi ku yi sahu malamai suka ce a wannan wurin matsaloli ne kamar haka na farko ka jawo shi min makanin fadilin ila makanin mafdulin ka jawo shi daga inda yake muhimmanci ka ci ka maido shi inda mi inda shine baya da muhimmanci shine mafdul fadil kuma shine sahun da yake a ciki ma'ana marmakin ka kara mishi lada kai mi ka rage masa lada daga sahun da yake bayan wannan kuma ka hana sa natsuwa an gane da kyau ko bayan wannan kuma sannan ba kowa zai yarda da wannan ba ni dai ni ne bazan yarda ba an gane da kyau ko sai in naji wata falala da yadda an kace in ka kama mishi akwai wata falala ta daba to shi yasa wannan riwayar bata inganta ba wannan hadisin abin da yake nuna mana a takaice yana nuna mana cewa ne duk wanda yayi salla a wani sahu bayan cewa sahu na gaba bai cika ba to bashi da salla an gane da kyau ko wannan kun ba mutun guda ba duk wanda yayi salla bayan sahu alhali sahun da yake a gaban su bai cika ba baya da salla an gane da kyau ko wannan shine kina wannan shine abin da zahirin wannan hadisin yake nunawa kina yana da kyau ashe mu kula kahin ka zo ka kabarta salla ka kula sahun da yake a gaban ka ya cika ko bai cika ba to sai malamai suka tattauna lokacin da ka fara ba a cika ba amma kamin a kare sahun da ka bari an cika sa to sallar ka tayi ko bata yi ba an gane da kyau ko to wannan shine kenan a ƙarshe dai magana mafi inganci shine sallar ka tayi tunda wani ya ruha maka asiri ko an gane da kyau ko kamin a kare salla wani ya cika gurbin da kai baka cika ba to shikenan afallahu amma salaf wannan shine kenan jayyid a takaice dai mu kula da wannan hadisi na kwadaitar da mu akan mi akan cika sahu za ku gani misali sallar juma'a ciki bai cika ba me yake da suna za a ce mutane su shigo zaka gani kowa yana tunguza wani akwai inda ma za a mara sa ma wanda zai shigo ya cika wurin kun ga wannan kuskure ne idan an sani akai haka za a yi asarar me yake da suna lada in bai asarar sallar ba ma jayyid a hadisi na gaba مالك جوا عن ابي هريره رضي الله عنه قال انكربو daga abu huraira Allah ya dada shi yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace idza sami'tumul iqamata idan kuka ji ana iqama famshu ila as-salati to kuji zuwa sallah wa alaikumus sakinatu wal wiqar tare da ku akwai natsuwa da alwaqar malamai suka ce as-sakina wal waqar kalimatani ne mutaradifatani kalimomi ne wanda duka ma'anan su guda amma sai dai wasu suna bambanta alwaqar da abun da ya shahi sauti kenan shi as-sakina wajen mi wajen tahiyya al-waqar shi kuma wajen mi wajen sauti ma'ana lokacin da kake tahiyya ka tai sannu sannu kuma sannan kada kai magana an gane da kyau ko wala tusri'u kada ku yi gaugawa fama adraktum fasallu abunda kuka riska kuka isko ku sallace sa wama fatakum fa'atimmu abunda ya kubuce muku sai ku cika muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito sa wal lafzu lil bukhari sai dai wannan lafazin na imam al bukhari ne jayyid wannan hadisin shine hadisin da malumai suka kai kawo dangane da mas'alata masbuqi wa ake ce ma masbuqi shine wanda liman ya riga sa da raka'a ko wani bangare na sallah an gane da kyau ko jayyid lokacin da ka zo ka isko limami misali barun bada misali da sallah ta isha'i ka zo a sallar isha'i sai ka isko liman yayi raka'o'i guda nawa guda biyu sai ka samu raka'o'i guda biyu tare da liman an gane da kyau ko jayyid to yanzu lokacin da liman ya sallame raka'a biyu ake biyar ka ko to inda sabanin yake tsakanin malumai shin raka'o'in guda biyu da zaka kawo zaka kasu kana bayyana karatu ne ko kuma zaka kawo su kana asirta karatu to maluman da suka je akan riwaya tace fa'atimmu ku cika sai suka ce kenan anan raka'o'in da ka samu tare da liman sune na farko a gare ka kenan yanzu raka'o'in da zaka kawo sune na karshe a gare ka raka'o'in karshe na isha'i ko ya ake yin su a surce ake kenan ba zaka bayyana karatu ba an gane da kyau ko wannan shine ra'ayi na farko to akwai riwaya da tazo wa ma fatakum faqdu abunda ya kubuce muku ku biya an gane da kyau ko to nan idan muka zo a biya ka samu raka'a bi sallar isha'i to ya zaka biya shine ma'ana zaka yi sallolin da ba a yi tare da kai ba sallolin da ba a yi tare da kai ba ya aka yi su an bayyana karatu ko to lokacin da zaka yi zaka bayyana karatu to dukan su ko wani ya kama wata riwaya ce amma riwaya mafi yawanci riwayoyin da suka zo a wannan sun zo ne da lafazi na fa'atimmu an gane da kyau ko shi yasa nake da suna magana wadda take za ta hi tahiyya akan daidai shine ma'ana fa'atimmu fa'atimmu ba faqdu ba kenan ko da yaushe abinda ka samu tare da liman ka dauke shi a matsayin kai shine na farko a gare ka wanda zaka kawo ka dauke su a matsayin shine na karshe a gare ka rakoyi na karshe ku ga yanda ake su to haka zaka yin su an gane da kyau ko ko da yake kuma wannan ba zai kore ba idan kaga wani yayi kishiyar yanda kai kace mishi sallar shi ba tai ba wannan me yake da suna ijtihadin malumai ne kuma la inkara fi masailil ijtihadi domin dukkanin malumai kowanne yana da inda ya kama an gane da kyau ko kina irin wannan mas'alolin ba a tsanantawa akan su domin akwai tausiha a ciki riwaya ta nuna faqdu riwaya ta nuna fa'atimmu to kai ga yanda ka tahi to ka tai akan haka nan an gane da kyau ko wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam hadisi na gaba malai yake cewa wa an ubay ibn ka'b an karbo daga ubay ibn ka'b radiyallahu anhu Allah ya dada shi qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace salatul rajuli ma'ar rajuli sallar mutun tare da mutun azka min salatihi wahdahu tahi tsarkaka daga sallar sa shi kadai wa salatuhu ma'ar rajulain sallar sa kuma tare da mutum biyu azka tahi tsarkaka min salatihi ma'ar rajuli da sallar da zai tare da mutum guda wa ma kana akthara fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla abunda yahi yawa to shine mafi soyuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki Allahu akbar wannan hadisin ya walwale mana iskari manzo Allah yace sallar mutum biyu tahi tsarkaka akan sallar mutum dai sallar mutum uku ta hitsarkaka akan sallar mutum nawa mutum biyu duk lokacin da aka samu yawa duk lokacin da sallar ta hitsarkaka akan wata an gane da kyau ko malumai suka ce az-zakat anan yana nuhin annama ma'ana wadda tahi ladarta tahi habaka jayyid wannan hadisin ashe me yake nuna muna yana nuna mun da cewa dai sahu yana farawa da mutum nawa da mutum nawa da mutum biyu sannan kuma yana nuna muna duk lokacin da aka sahimu yawan mutane a masallaci duk lokacin da sallolin waɗannan mutanen suka himi tahi falala da sallar da ba a kai adadin yawan su ba dan me yasa haka dan saboda ya zo a asar wanda ba ni da tabbacin ingancin wannan asar kin akan cewa idan aka yi sallah Allah subhanahu wataala zai diba zuciyar liman idan yaga zuciyar liman masha Allah gyara take lahiya lau aka yi sallah babu wani tunanin duniya to sai Allah ya karbi sallar ba tare da yaji bisa na sauran ba. Dalili liman sai ami sai aka karbi sallolin ku. Idan aka diba ta lima aka gani shiru ne, an gane da ke ko akwai matsaloli ko buhun shinkawa ya kare, to sai a diba ta sahu na harko wanne ne daga ciki. Dalilin mutum guda da aka samu duk sai a karbi sallolin, in sahu na harko ma shiru akwai ma na biyu har abin da ya kama da haka. An gane da ke ko babu mamaki ko a samu masallaci mai sahu uku a rasa wanda zuciyar sai a hankali. An gane da ke ko, to wannan shine kenan. Kenan abun da dai wannan hadisi kin namuna yana da kyau, ashe yana daga cikin garantir kin da mutun zai ma kansa, lamunin da mutun zai ma kansa, yayi kokarin duk sallar da zai yi ta a cikin me, a cikin jami'i. An gane da kyau ko, domin koda kai an samu matsala a wajenka, dalilin wasu bayin Allah madaukakin sarki a samu Allah ya karbi ibadar ku, Allah ya karba mana ibadun mu gaba ɗaya. Hadisi na gamma la yake cewa wa an ummi waraka, an karbo daga ummu waraka radiyallahu anha Allah ya dada ita annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah subhanahu tabbata a gare sa, amaraha ya umurce ta an ta umma ahla dariha, akan tayi limanci ga mutanen gidanta. Rawahu Abu Dawud, Abu Dawud ya rawaito sa wa sahahahu Ibn Khuzaima, Ibn Khuzaima ya inganta sa. Ummu Waraka tana ɗaya daga cikin sahabbai mata mafi daraja, daga cikin sahabban manzo Allah mata, ana kilgata daga cikin wanda suka iya karatun Qur'ani, kuma daga cikin huffaz wanda suka haddace Al-Qur'ani mai girma daga cikin mata. To iya karatun Al-Qur'anin nata ne ma yasa har manzo Allah ya bata lamuni, ya bata damar ta rika yin limanci a gidanta. Matan da suke a gidanta din babban gida ne suke, ta rika tara su tana musu sallah, tana musu limanci. Wannan hadisin sai nuna mana mi halaccin yin mi halaccin limancin mace idan ya kasance wa za ta sha mata. An gane da kyau ko, idan mu kuman ta ba wanda suke bibin labari a shekarun baya a Europe, lamanta wace kasa ce daga ciki ko Amurka ne, tsakanin Amurka ko Europe, an samu ni masallaci da aka yi wanda limamiya mace. An gane da kyau ko, bayan wannan kuma sahu ba a rarraba maza da mata, haka za a yi sahu a yi sallah kuma wai musulmai. Amma wannan bai kai labari ba, domin musulunci ba za su iya ba. Yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala ad-din kulli walau karihal mushrikun. Ba su kai labari ba. An gane da kyau ko, wannan shine kenan, abun bai ci gaba ba. Wannan shine, wannan musulunci na Allah ne, kuma Allah zai bashi kariya. Amma idan muka ce Allah zai ba musulunci kariya, ba Allah bane zai sabko yayi aikin, a'a wasu ne zai sawa. An gane da kyau ko, wannan shine kenan. A takeice dai, limancin mace ga maza baya halatta, amma a tsakanin mata suna iya su limanci. Daga cikin ladabin limancin mata shi mace ba ta shiga gaba, a cikin sahu za ta tsaya tsakiyar su, cikin sahu na harko ciki za ta tsayawa. Wannan shine kenan. Malik ta wa Anas radiyallahu anhu, daga Anas Allah ya dada shi, annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah subhanahu wa ta'ala tabbata a gare sa, istakhlafa ibn ummi maktumin, ya khalifantar da ibn ummi maktum, ya ummun nasa, ya yi ma mutane limanci, wa huwa a'ma alhali lokacin yana makahu, ko mu ce yana makahu, alhali shi makahu ne, domin ba daga baya bane makamta ta same sa, haka yake makahu ne. Rawahu Ahmad, Ahmad ya rawaito sa wa Abu Dawud, da Abu Dawud wa nahwuhu, da makamancin sa Ibn Hibban, ga Ibn Hibban, an Aisha radiyallahu anha, daga Aisha Allah ya dada ita. Abinda wannan hadisi yake nuna muna, ashe nakasa bata tasiri akan mi, akan mi, akan limanci, idan dai har ya kasance shi yahi dacewa da sharadi, in ya kasance shi yahi dacewa. Amma idan akwai wanda yahi sa abinda yahi dacewa, wanda yahi sannan yayi. An gane da kyau ko, mafi yawanci nakasa wadda malumai suke ganin tana tasiri akan sallah shine nakasa ta rishin tsayi, wanda baya iya tsayuwa, ga wanda baya iya tsayuwa, akwai daga cikin malumai da suke ganin bai dace ba ya ja sallah, alhali ga wanda su suna iya tsayuwa. An gane da kyau ko, idan kamata yayi shi ya koma baya, wanda ya iya tsayuwa ya ja sallah, haka malumai su gani, dan saboda mi, dan saboda a samu kamalul mutaba'a, a samu cikar koyi da liman, domin liman na zanuku kuna tsaye, an samu wani kaso na koyi an gane da kyau ko wannan shine kenan hadisi naga malik cewa an ibni umar radiyallahu anhuma an karbo daga ibnu umar Allah ya dada shi da ma'aifinsa qali ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce sallu ala man qala la ilaha illa Allah ku yi sallah haka za a ce ku yi sallah za a ce ko salati ko addu'a ku yi addu'a sallu ku yi addu'a kenan nan za a fassara sa da meke da suna haqiqa lugawiyya domin akwai alhaqiqa shar'iyya akwai alhaqiqa lugawiyya ka'ida ce a wajen malaman usul suke cewa alhaqiqatu shar'iyya muqaddimatun ala alhaqiqati lugawiyya zaka samu kalmomi da yawa a larabci suna da ma'ana ta shari'a idan a musulunci ne za a yi magana ga ma'ananta idan azallan larabci ne za a yi magana ga ma'ananta to salla as-salat kalima ta as-salat tana daya daga cikin wanda take da wannan khususiyat kin as-salat a larabci da an ce as-salat ana nuhin addu'a amma a musulunci da an ce as-salat ana nuhin me ana nuhin hiya ibadatun dhatu aqwalin wa af'al muftatihatun bit-takbir wa mukhtatimatun bit-taslim wata ibada ce da ake fara da kabara a kare da abun an gane da kyau ko to idan lafazi na as-salat yazo a al-qur'ani ko hadisi farko za a fassara sa a asali za a fassara sa da yanda yake a musulunci an gane da kyau ko to sai idan ya kasance baya bada ma'ana in aka fassara sa da fassara ta musulunci sai a koma haqiqa lugawiyya sai a koma ga yanda yake a cikin lugha kenan sallu ala man qala la ilaha illallah ku yi sallah ga wanda yace la ilaha illallah da Allah ana ma wani sallah a araye mutun yana raye ana mishi sallah ba a mishi sallah kenan me ake nuhi ay ud'u ku yi addu'a ga mi ga wanda yace la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah wasu malamai suna fassara sa da idan kasance a mace ne sai a ce sallu ku yi masa sallah sai a fassara sa da fassara ta asali in ya rasu ku yi masa sallah haka za a fassara in kun bai rasu ba sallu ay ud'u ku yi masa addu'a kina sallu ala man qala la ilaha illallah ku yi addu'a ga wanda yace la ilaha illallah in kana hayyan wa in kana mayitan ku yi sallah ga wanda yace la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illa Allah kuma ku yi sallah nan sai komo da haqiqa shar'iyya ku yi sallah a bayan wanda yace la ilaha illa Allah rawahu ad-Darqutni imamu ad-Darqutni rawato ta bi isnadin da'ifin sai da isnadin wannan hadisin da'ifi ne an gane da kyau ko wannan hadisin ba a aiki da shi musamman a bangare na limanci an gane da kyau ko jayyid kina wannan hadisin da'ifi ne ba sai mun bata lokaci a wajen fassara sa ba ko ba a ce maka ba bayan musulmi ne zaka yi sallah ai ka san bayan musulmi zaka yi sallah ko jayyid kina hadisin da'ifi ne jiddan mali yace wa ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idha ata ahadukum as-salata idan dayan ku yazo sallah wal imamu ala halin liman yana akan wani hali falyasna kama yasna'u al-imam to yayi yanda liman yake yi rawahu at-tirmidhi imamu at-tirmidhi rawaito sabi isnadin da'ifin da isnadi mai rauni kenan hadisin a karshe dai da'ifi ne al-hadithu da'ifun lakinna al-amala alayhi hadithun da'ifin amma haka ake yi an gane da kyau ko idan ka zo ka isko liman na ruku'i zakai ka isko liman na sujada mi zakai sujada zakai kenan kuskure ne ka isko liman na sujada kai tsaye kana jiran ka gani ta karshe ci ko tashi zai yi a'a ka tsaya kai da tare da shi lokacin nan da zaka samu tare da liman yahi al-khayr da ati liman ya sallame ko aza wani sahu domin wannan shine sahu na farko shine wanda ake da tabbacin zai samu falalar da aka fadi ta ne ta sahu an gane da kyau ko kenan idan ka isko liman kai yanda yake yi so da zaka gani mutun ya isko liman sai ya tsaye wannan kuskure ne jayyid nan ne muka zo karshen babu nami na babu hadisin da muka tsallake ko ha ban shi ba babu hadisin da muka tsallake ko jayyid alhamdulillah dama ina so ne mu kare babin a takeicin uwa masu girma a sallah a cikin jami'i kamar yadda na gaya muna a can baya dole ne ga musulmi ya kula da sallah a cikin jami'i idan muka je a kauli na wasu daga cikin malamai wajibi ne kai sallah a cikin jami'i musallar ka a cikin jami'i za ta taimaka maka na lamunin karbuwar sallar ka in Allah ya so musalla a cikin jami'i tana kara ma mutun natsuwa sallah a cikin jam'i tana sa Allah madaukakin sarki ya soka domin kana kula da sallah a cikin bayin Allah. Wanzu Allah yace as-salatu haythu yunada, sallah ana yin ta ne a ina inda ake kiranta. An gane da kyau ko? Kina wannan shine Allah ya bamu ikon kula da sallah a cikin jam'i. Nan muka zo karshen wannan babin. Akwai sanarwa guda biyu. Ta farko shine ni Allah ya nuna muna azumi yana zuwa ko? To ba za mu tsaye da karatun wannan littafin ba, amma sai dai za mu yi dubara. Dubarar da za mu yi shine za mu ɗauki karatu daga wannan babin, sai mu tsallake mu je kitabus siyam. An gane da kyau ko? Kitabus siyam littafi ne mi mai magana akan azumi. Kenan sai kasance a cikin azumi za mu ci gaba, amma dai da bayanin abin da ya shafi al'amura na mi, al'amura na azumi, wanda zai taimaka mana duk wasu matsaloli da muke fama da su na azumin mu walwale su. A kawo kujera can. Musan muna da wani bako dan uwa daga maradi malam Albani. Musan ko ya zo ba? Malam Albani hadara a yazo ko? Masha Allah. Yazo a dan like muna da wata nasiha ta minti biyar insha Allah. Jayyid. Kenan in Allah ya so a cikin Ramadan. An gane da kyau ko? Za mu ci gaba. Amma sai dai wannan lokacin yana yi bayan magriba da an sha da an yi bude baki a zo baya yi ko? To za mu canza shi zuwa bayan sallar Juma'a. Kenan da an yi sallar Juma'a insha Allah sai mu ci gaba da karatu. An gane da kyau ko? To ina gani ma muna iya mu kara wasu kwanaki. An gane da kyau ko? Dan ina so a cikin Ramadan mu yi profite da wannan mu yi nisa a cikin wannan littafi. Ya kuna ganin mu ci gaba da bayan mun yi Juma'a mu ci gaba da yi duk bayan la'adu bayan azhar sai zuwa goman karshe sai mu tsaida. Ayi haka nan ko kuma a bar shi a sati kawai ayi? Me ra'ayinku? Ah bayan azhar kin ko wace azhar azo yana yi ko? Ah to jayyid a tsallake wasu ranaku? To eh an ce a tsallake ranaku, kenan kwana nawa kuke gani? Aha Malam Albani bismillah ina yake? Aha bismillah jayyid eh an tsallake kwanaki kuna ganin yana yi? Ah tunda idan kuka doka ba za mu fara ba sai ran Juma'a ko? Ran Juma'a in muka fara deja azumi yayi kwana nawa? Kwana biyar ko hudu? Kwana biyar. To kenan bayan wannan kwana goma ne kawai zamu yi ko kwana goma sha biyar ko? Tunda da kwana goma na karshe sun fara zamu tsaida tafsirin gaba ɗaya, zamu tsaida karatun gaba ɗaya. Kenan muna iya muyi kullun ko? Dan mu samu mu ci gaba. Idan mun kare kitabus siyamikin ma sai mu komo inda muke mu ci gaba. Tunda mu guri mu ba mu tsaya mu bata lokaci wajen sharhi. Gurin mu a ce littafai yawa ke gare su. In mun ce mu yi ta sharhi yau za mu kare wanga mu komo wanga. Ga su Bukhari nan Najeriya mu, ga su Muslim nan Najeriya mu. An gane da kyau ko? Ga su Albani nan Najeriya mu, ba an ga Albani ba. Littafai Albani silsilatul ahadith da'ifa da sahiha da sauransu ga su nan. Kenan insha Allah za mu ci gaba. Daga Juma'a kenan za a fara kowace bayan sallar azhar sai mu ci gaba. Ga in cika ku da surutu kenan. Muku ta'arifin wannan dan uwa Abu Abdurrahman kamar da ku ji nace Albani, to haka shi ma lakabin shi yake, yana ɗaya daga cikin 'yan uwa du'at masu kokari a garin Maradi. Ya kawo ziyara ne anan ya mai nace to yana da kyau ya kawo mana ziyara dan miki da suna su da yawa. 'Yan uwan taka takan sa in mutun ya zo ayi shaukin aji abin da zai faɗi na amfani a gare mu na kwadaitarwa da abin da ya kama da haka. Kuma muna fatan Allah ya kara ma rayuwarsa albarka a ci gaba da yanda ake yi insha Allah. Ina malam bismillah shi haka nan
bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بايا حكا ان هو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
منا masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya azurta ni da babban ni'ima wanda take ta shiga cikin tarihin rayuwata. Allah ya hada ni ga babban shehi zama kusa da malam sai Allah ya suka
subhanallah subhanallah
take tun daga nesa ko hira muke tawaya malam ina ce mai shi nike kamar in kawo ka ba dan komi ba sai dan ni kauna na ɗan uwantaka kamar yadda malam yayi bayani. To ni da mun da nazo ko da mun ce ma malam nazo na ce mishi ba karatu zan yi ba saboda har yanzu kokowa muke da baki ya kada mu can wurin mu kama kokowa da shi kaga ba a tara ma mutane a ce ka ce wani abu shi yasa da nazo sai na labe ina jin karatu sai nake jin ni ma kamar in tattaro kayana baki daya in zo in zauna in sha karatu saboda bi inda ake karatu zaka samu al'umma wurin suna rayuwa amma duk wurin da ba a karatu zaka samu wannan wurin matacce ne ko da naji malam yana haddathna nace ka shigo sai na tana wata magana ta babban malam wanda in ka kalli malam zaka ga yana kama da malam shine Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi.
Subhanallah subhanallah ka ba karana
yace
ga mabalaga ce ba subhanallah
yace kullul ulumi wal qur'ani mushtaqila yace dukkan wasu ilmummuka da ka sani a rayuwa in dai ba alqur'ani bane yace to kawai shagali ne sai yace illa alhadith wal fiqh fi din ko malaka kana din sai yace al ilmu ma qala fihi haddathna to ko da jimala yana haddathna nace an zo wurin eh akwai inda in kai je haka tashi ba kai je an ce haddathna ko ba haka nan ba to babu shakka eh ana karatu al'umma tana rayuwa kuma ba karamin alkhairi bane Allah ya zabe ka ya sa ka zo wurin da ake karanta qala Allahu qala rasul haka magabata ɗaya daga cikin sai ke cewa al-ilmu eh ma qala Allahu wa qala rasul ko ilimi shine a ce ma Allah ya ce annabi ya ce yace babu laifi kuma a ce mi sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun ce yace shi ilimi wani abu ne wanda yake musamman ba hotarin karatun ba akwai wani asari da babban malami Imam Darimi da Hakim sun kawo su da wasun su na Ibn Mas'ud wanda Sheikh Al-Allamatul Albani malam dan uwanku malami yace yana da hukunci na rafa shine hadisin mawqufi ne asalin mawqufi ne amma yana da hukunci rafa yace menene Ibn Mas'ud yake ce ma abkan karatun shi wai me za ku cewa idan fitina ta mamaye ku yace fitinar da babba in ya taso a cikin wannan fitinar zai yi da rayuwar shi har ya mutu yaro in ya taso a cikin fitinar nan zai tasowa har ya girma yace karshe saboda yadda fitinar nan ta yi tasiri ko har in ka saki wannan abin ka kama abin da annabi ya zo da shi sai a ce ka yi bid'a kun san me yake ce musu fitina shine bid'a to alhamdulillah in dai ana karanta haddasna za ta tattare kayanta daga wurin dan ba abin da ta tsana a ce haddasna shine haka magabata suke ta bayani dangantakan yadda malaye bayani falala na malumi wanda suke masu karatun hadisi ne har inda yake cewa fara'ayu laylun wal hadisu naharu yace ka san shi ra'ayi da kake kallo baki daya ra'ayi yace duhu ne amma hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haske ne da hadisi ne da hadisi annabi ne kuka ga kakanninmu ko uwayenmu sun ce sun yi galaba ga halin da suka zo suka tarda al'umman mu tana rayuwa ciki akwai kakanmu shine Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahmatullahi alaihi da in ya zo karatun da bai wuce minti 30 ba sai ya ce taken karatun shine karatun hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi sai ya ce shi kadai zama lahiya ga musulmi Allah ji kan mala albani yace bai baka gane wannan kalmai su ma malam kullun yana ga yace busu gane ba sai da suka yi karatu sai suka gano mi malai yake ni wai bin shiriya annabi shine zai sa musulmi ya zauna lafiya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa may yushaqiqi rasul shine duk wanda ya tsaga kara da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in an ce mishi annabi ya ce sai ya ce me je pense que to shikenan kage ya ce kenan ko ba haka nan ba mala abdul malik ya ce sai kage bace mai annabi ya ce sai kuka akuya a shakwana to kage ci ya ta tabbata gare shi tun duniya sai Allah ya ce kuma wayattabi ghairi sabilil mu'minin sai ya bi wata hanya wadda ba ita ce sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka bi ba sai Allah ya ce ni wallahi ma tawalla za mu karkatar da shi kan abin da shi ne ya zaba menene sai Allah ya ce wa nuslihi jahannam sai mu sa jahannama ta zama makoma ga wannan mutane Allah subhanahu wataala ya tsare mu to ɗan uwa ina jin dadi ina ji ana karatun hadisi saboda ni kawai zaka ga kamar ana ma bayanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ne zaka jin kana jin wani shauki shine daga mutun ya ma magana shine ai Imam Shafi yake cewa al-ilmu abinda ake cewa ilimi shine ma qala fi haddathna da can kuma sai dai a ce to wane yayin maholki ya ce an masallacin ketaran kwaltaccen da an gafarta musu sai a yi kabbara a ce Allahu akbar amma yanzu kana magana za a ce gidan mahaukatan nawa inda kai wuri ina ji akwai wani sabon can wuri ko ba haka nan ba saboda ni mutane sun waye da haddasna daga ka taba ni sai a ce to aya ce ko hadisi har wanda bai zuwa makaranta yanzu in ka mai magana cikin addini sai ya ce aya ce ko hadisi ko ba haka nan ba to babu wanda ya kai irin wannan martaba sai ilimi Allah subhanahu wataala ya ba mu damshin su malamu ba mu samu mu kwashi namu kaso cikin ilimi shine mai ta'alimi yake cewa ko ta'allam fa innal ilmu zina li ahlihi ko zain li ahlihi yace wai ka koyi karatu ka koyi ilimi saboda ilimi ado ne ga masu shi yau cikin wanda suke fadi a Niger akwai wanda in ka ce ka zo za a sauke cani a hauda ka mulkin Niger har sai ka mutu kai darasin bulugul maram da malaiki na kwana guda zai ce to ku jira nan dai ko lahira ne na san ban samu ko ba haka nan ba saboda ni wannan ba karamin aiki bane ba to in Allah ya zabe ka kuma koda ba karatun ba kake kana zauwa kana saurare ai akwai alkhairi akwai wanda yana son yanzu ya zo ya zama amma abin yahi karhin shi saboda ni bai da kyakkyawa alaka tsakanin shi da mahallicin shi akwai matakin da in ka kai kai da Allah ko bai ma san ka tunkari inda ake ambaton shi akwai daga cikin mutanen mu diya wanda zaka ga yanzu mutun zai iya tahiya hira wurin zawar shi ko bu duban shi yayin minti 10 yana jiranta ko ba haka nan ba amma yanzu daga yazo masallaci liman bai zo ba sai ya fara tsoke yana kallon kofar na'am sai man sai fala ben ba so respectful lokaci kai kai da shi ya shiga goma bai shiga musulmi ko idan suna da hakuri ka cuce su su yi hakuri ba inda hakurin mu yake da karanci irin in mun zo masallaci ana ce ma sanzar ake sallah zaka ga tun wanzan kowa fara diba mantaki sai a fara kallon kofa daga mala ya hada mun TV sai kaga in yazo sai ya ce a matsa mishi wuce kuma an gan shi saboda ni yayi bito Allah subhanahu wataala ya kyauta to da man dai ni ba karatu zan yi ba ko ba haka nan ba ni ma dai dalibi ne masu bibiyar su malam ne domin su ma su yi mi su samu nasu kaso ba shakka yan uwa ilimi yana da matuƙar mahimmanci ƙwarai cikin wannan addinin namu na musulunci duk wanda yake bauta Allah subhanahu wataala a cikin wannan addinin ba tare da ilimi ba to ina ji kama ana sheƙa mu jiki shayi ne ko ba haka nan ba dan ba ta yadda za a yi ka bauta ma Allah subhanahu wataala ba san wane ne shi ba shi yasa kuka ga wahayi na farko da Allah ya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mishi iqra ko wani ya ce to malam ni tun dai mulka zane doktora a'a ka san wanne aka fara shi bismi rabbikal ladzi khalaq sai ka samu mutum ina turanci har ta hanci amma sai an zo sallah in ya tada ikama sai ka ce barta da Allah ta kwanta ai sallar babu ta hankalinka ya kwanta a sama ga in ya tada saboda duk ya rarrabce ta ko ba haka nan ba wannan yana nuna mi raunin musulmi dangance da abin da ya shafi ilimi na addini yanzu yau daga cikin abukan mu na akwai wanda idan ce mishi to mu taya makaranta sai ce kai wa nan bai waye ba wanda ci gaban da aka yi yanzu ina kai ina zuwa mu kowa na neman abin da zai rawa makan shi asiri shi ka san bai dauka nan wuri bane wanda Allah subhanahu wataala yake mi yake ruha ma bawa asiri to ilimi dai yana da nashi muhimmanci kwarai wanda daga cikin magabata ya zo cikin littafin usulul da'wati salafiyya yake cewa ilimi na addini kai yace ba abin da ke gaba hatta kalmar la ilaha illallah irin ilimi aka ce mishi menene dalili sai yace Allah ma ce ma annabi yayi fa'alam ka sani sai yace annahu la ilaha illallah sai ka sani sannan mi to in babu ilimi ya za a yi ka san wane ne yanzu nan malam ne yana magana la ilaha illallah to la ilaha illallah munan mu ya hakuri an dai muta goguwar fassara ne amma in a zo a heke ta ne ma'anar la ilaha illallah zaka ga ai masu ita ba su da yawa cikin mutane zaka samu mutum yana la ilaha illallah amma bai hana matsala ta same shi ya je gaban boka ya rukuyi ko ya yi sujada ya ce malam harkoki sun lalace kuma shi da kanshi ya san ba malam bane dan iska ne ko ba haka nan ba zaka ga mutum yana la ilaha illallah sai ya ce ai Allah ma ya ce tashi in taimake ka me yake ni ya kawo wani kibugu diya darma ga ku kaje mai neman bala'i ka taidi fa mana ga ɗan uwan mu can Palestine suna neman agaji tunda kana da kibugu kaje can sai ka gwado shi to duka su abubuwa ne wanda la ilaha illallah ban mace mala albadi wata rana yake cewa ana nuna ma musulmi muhimmancin mutum 40 su yi sallah kan gawa Allah zai gafarta wa mutum ko amma annabi sai ya ce sai in ba su shirka da Allah mutanen mu yanzu wallahi hatta daga cikin ahlus sunna ba mai da shirka komai ba yanzu yau da nan cikin karatu sai ma da ce inna lillahi yanzu ya taho yi wani labari yadda na ji wani yana ba labari ce wani malami ne yake ta karantar da ɗaliban shi aqida kawai wata rana sai gwada su ko da yazo sai fuskar shi ta sauya malam lahiya ce ina duniya ta lalace mi yau har yace yanzu ne na shi an ce wani wai yayi zina da mamashi inna lillahi duk masallaci ya amsa ce su bi ne shi kuma gudan wai daga an kore shi daga aiki ta wurin boka sai ga duk sun yi sanye ce ashe ku gane karatu ba yo ai kwanda ka burka ruwan duniya da ka kai wurin burka to shine matsala abinda mutanen mu kuma bu su gane ba shirka tana da hadari shine rahi wanda Allah subhanahu wa ta'ala bayyane ma mutum matakar ka mutu kana shi mu kuma yanzu daga an ce a nemo iska sai ka nemi irin yaran nan masu gashi tsakiyar kai wata kila yana sallah kawai da aske ne tsakiyar kai kai kuma ga layu nan cike ga kugu ko mota ta yi haka sai ka ce a nemo an ce mun indai akwai wannan ba akwai to kai yanzu ba kwanda wa'ancan su cika gari da irin ka ba kwanakin can naji bayanin malam wanda ya ja hankali kan cewa wallahi kasan nan ta mu indai za a ci gaba da shirka babu yadda za a yi azumna lafiya duk in ayi ci gaba ko wallahi ci gaban mai gina rijiya ne dukkan mu miya da ba mai bada zaman lafiya ne sewa sai Allah to dan me yasa kalli lokacin da aka ce za a kawo hari ku da yake mai da yake da ku za a fara mu sai an araga ne sai a ce a wuce can wurin har wanda bai sallah ya dawo yana sallah ana alkunutu ka ji ana amin amin kowa da amsa saboda me an ce ruwan bama ba mai za a yi amma yanzu ko da dai ya gane abin ya koma da hira sai ya ce to can dai malam tun da kun yi naku aiki mu ma yanzu ku bar mu yi namu aiki kariba yanzu yadda abin ya koma shiririta kowanne kalar shegartakarsu suke yi kuma an zura musu ido to ba daidai ba ne ba wallahi mu kiyaye hushin Allah wallahi Allah yana ma azzalimi talala kahin ya rike shi haka annabi ya ce ko amma in ya rike shi ha ba ta da kyau yanzu dai muna kalle da Allah subhanahu wataala ya taimaki kasan mu ya kawo mana goyen baya to mai da al'amari gare shi kan mu nuna ai ka ga abin gani aka yi ya hido Niger ai an gane Niger ba ta wasa bace kai gusacen wuri Niger ta wasa ce mana Allah dai ya kawo mana taimakon shi wallahi ba dan taimakon Allah ba ko yo Niger da yanzu an bar labarin ta ma kai da kanka ka san kwarin shi ta yi karin Niger ko ba haka nan ba to amma wasu abubuwa ne dai ku yi hakuri na shiga na ce ban bayani na shiga wani bayani akwai takaici wallahi ba taimakon mu bane yin Allah ne kudi ba sai dai yawa da ake ta wani kakanta sai Allah ya yi gita ta yasa mutan matsalar ta mata ishe ta matsala ta rasa ya nema za ta yi da wannan al'amari duk wanda ya ce zai takula mu sai Allah ya tullo mishi wani bala'i wanda zai shagaltar da shi yanzu ba ga Nigeria ba da suka ce kana ji sun ce sun ebe sai dai yawo sun ebe duka takunkumin da suka sa ko amma kana ji mutane tuwa suke ba su gode ba kuma ba mu gode ba haka nan ne saboda ni wallahi Allah ya kawo mana agajin shi ne amma ba dan haka nan ba ai hatta su shugabannin sun ce da yanayin da za a shiga Allah kadai ya san wani yanayi ne za a shiga to dan menene kuma yanzu shi addinin nan tunda na zo mai bari in ƙara maimaitawa a Niger mushen APS ya yi malami ba ku yarda ba saboda an gano education physics et sportive tana da amfani cikin jikin yaro sai aka ɗauki mushe ya rika koya mai tsalle-tsalle ko ba haka nan ba to da aka gano Qur'ani da hadisi bai da amfani a ce kai ku ta yi can wurin ko ba haka nan ba ne yau Niger in ka ce ka haɗa ce Qur'ani sai a ce kai ba ka da wurin zama ya mai kadai bari in azumi ya zo in za a kiyama lalla a ɗauko ka kai ka koma haka nan ne ko to ku yi hakuri ƴan uwana na ɗan ake cewa haka da ne mu yi haƙuri da Allah mu nuna kisha addinin na mu musulmai wallahi mu ne Allah zai tambaya mun yi to muna ta zanga-zanga muna cewa sewa ne to abu ne mai kyau amma yanzu dama ce Allah ya ba mu yanzu ya ga mu mizami to tunda mun ce sewa ne sai mun ce to mu ma wane yanzu ga matsalar mu shine addinin mu ya kamata a ce ainihin da musulunci karkashin al'adu a raba mu da 'yan bori tunda mu ko yanzu shira muke Allah kawo rana ko su tuba ko kuma mu tashi da su kawai mala ake ma kana ciki naji ka rige ni wannan bayanin to 'yan uwa ilimi dai duka ilimi yana da muhimmanci amma ba kamar ilimi na addini kuma cikin ilimin addinin ba ilimin da ke gaba irin ilimi na aqida mu gane dillai hikan duniya wallahi hayaniya ce in dai ba shirka bane ga Allah subhanahu wa ta'ala shine babban lahi wanda Allah ya tsani a yi mai shi yanzu duka mun dauka manyan lahika lallai manyan lahika ne zina da shaye-shaye to kwanda dai giyar ya mai kakam a hada ma ita a dare guda ka shanye ta ka mutu a daren zai shi yi ma sauki da ka je wurin buka ya ma magana ka yarda ka mutu a daren. Amma dai ga malam nan dama na ce muku ina dara ce malam zai tarbo da ingance da abin da ya kamata mu gane wannan aqida ko wallahi ita ce ta taimaki ahlus sunna suka zo suna laya haramun ne zuwa wurin boka haramun ne Allah ya taimake su ya ba su kariya ko amma kalle da izala ta fara kana cewa ka zama dan izala za a kore ka daga gidanku in babanku bai gane ba matarka za a raba ka da ita za a rinka jihonku duk in aka nuna ku kamar an nuna wasu abin tsoro amma yanzu sai Allah subhanahu wataala ya muku ni'ima ahlus sunna kuka samu karbuwa a wurin mutane mutum haddadi yake ji ya ce shi ahlus sunna ne haka nan ne amma da fa tsoron kake ka ce kai dan izara ne saboda mi yadda aka kyamaci sunna amma yanzu tunda ayi bayani kowa ya gane ba mai sa a danganta shi da wa'ancan mutane tunda mutane yanzu suna da yawa su ma dai na zo mai zan ƙara magana kan mutanen kun gana daga cikin miyagun aqidu da ke tunkarar mu musamman nan Niger aqida ahmadiyya duk wanda yake yawo wataƙila yana ganin su ko musamman in kana balaguro yadda ka san ahmadiyya a Niger su kadai ne ɗan iska kuma akwai wanda sun yi su iskanci to ku yi haƙuri wataƙila kun san ana maganar tauhidi ne wata sai ka ji kamar babu daɗi in ana ma Allah subhanahu wa ta'ala shirka to ahmadiyya summa annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kishiya to musulmi da yawa sun yaudaru da suka ga an sa ahmadiyya wai suna diba annan muhammad ake ni a wani shedani ne ya hito ya ce wai shi ne annabin ƙarshen zamani ba annan muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga bambanci akwai wani malamin professor Dawud Az-Zahiri ɗaya ne daga cikin manya-manyan ɗaliban Malam Albani sun zo nan mun yi karatu tare da su wallahi kuka ya rinka yi yadda ya rinka ganin black na ahmadiyya suna yawo cikin Niger har da ya koma Zaria ya hau mimbari yana huduba yana kuka yana kallon wai haɗarin da al'umman mu suke fuskanta yadda ƴan ahmadiyya suke yaɗu cikin mutane suna gine-gine suna kaza suna kaza suna kaza to amma kuma za ka samu daga cikin ahlus sunna wani ma cewa za a bar su su suka sani in kai baka shiga ba akwai yiwuwar ka mutu ɗan ka ya shiga ciki haka nan ne ƴan uwa to ga ƴan ahmadiyya sannan a gulguje kuma ga wannan aqida wanda ake ce ma wahdatul adyan ko wahdatul adyan ko wanda da ingilishi ana ce mata interfaith wannan wanda ita ta jima wanda za ku ganin su su ma suna da ƙarfi cikin mutane su kullun aikin su ya za a su cire ma kishin addinin ka kullun aikin su ku daga ayi magana ku bar cewa kirista kahuri ne to in ba ce kirista kahuri bane wane ne kahuri ba kirista ayi mutu wuta zaya in kuma baka yarda ba wallahi sai kashi da wuta saboda ni kuliya ayyuhal kafirun to yanzu wanda Allah ya ce maka aure kai kace da kirki ne a wurin ka kenan ko kuma ka ƙaryata magana to dole ahlus sunna sai sun komo sun raya wannan aqida ta su na duk wanda ba musulmi bane ba kawai dan wuta ne matakar ya mutu kan wannan wutai kuma ka kyamace shi kan wannan bannan da yake aikatawa ka yarda duk wani wanda yake ba musulmi ba wallahi yana kan bata ne kuma in ya mutu kan wannan kakka samu shakka cewa wuta zaya in kana shakka to akwai matsala kan imanin ka akwai wani akwai wakai ka mutu ka shiga cikin wutai Allah subhanahu wataala ya tsare mu na ce ba magana zai yi ba to ku yi hakuri wannan magana aqidan ne da na dauko fitintunin suna da yawa wallahi amma asali na zo ne ni na ga ba malam in saurari karatu to Allah subhanahu wataala ya datar da mu baki daya kuma Allah ya azurta mu da karatu da aiki da karatu kuma abinda na dan tunatar da kaina da kuma yan uwa baki daya Allah ya ba mu iko aiki na gyarawa kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon gyarawa Imamu Ahmad bin Hanbal yake cewa musulmi yana buƙatar ilimi na addini a rayuwar shi sama ga yadda yake buƙatar abinci ko kuma abin sha yace dan mutun zai iya cin abinci so daya ko so biyu a yini ya wadace shi yace amma ilimi kana buƙatar shi gwalgwadan lumfashinka ne shi yasa musulmi mu dage mu koyi ilimi na addini wanda yana ɗaya daga cikin hanyoyin da masu da'awa salafiya suke yi na hulko shine ilimi na biyu sai aiki da karatu na uku sai kira kan wannan karatun babban malami alqadi iya da yake cewa ba za a taba kira mutum malami ba sai yayi karatu kuma sai ya aiki da karatu tunda muna cewa mu ahlus sunna ne to a ga sunna gare mu babu ƙarya babu cin amana babu yaudara babu saba alƙawari babu yarda da cewa akwai wani wanda ya isa ya tasiri kan rayuwarka to ku yi hakuri dai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga wannan za a iya cewa muhadara muna godiya ga malam Allah ya saka mishi da alkhairi babban lahin da yayi na sifanta ne da al-Imam Shafi'i subhanallah wannan ya cancanci malam ya kafara ko masha Allah Allah ya saka malam da alkhairi kuma ya kara muna matasa irin su masu meke da suna kuzari da gurin su ko da yaushe a ce sun ga an gyara tauhidi an gyara aqida mu gurin su ko da yaushe a ce su ga matasa sun kula da neman ilimin su na addini Allah ya saka malam da alkhairi akwai sanarwa ta karshe duk wanda ya san Alhaji Usmana wanda kullun yake zama a wurin nan Lattizo yana nan tsoho an gane da ke ko in wanda bai sani ba to mai fada an gane da ke ko ko da yake alhamdulillah yanzu akwai dama ba kamar da ba to shine baya da lafiya muna fatan jama'a su sashi a cikin addu'a muna fatan Allah ya bashi lafiya kuma insha Allah an yi sallah mu dai zamu tahi tare da ladan kenan wanda suke iyawa kenan suna iya su biyo mu insha Allah zamu je mu ziyarto sa Allah ya kara mishi lafiya ya sa kuma kafara ce insha Allah subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.